لأشرفت الدنيا بنور بيانه
لأشرفت
الدنيا بنور بيانه ألهفي على ما فاتني من عيانه يحدث منه عن علوم جنانه بصير بسر الغيب قبل كيانه له يقرب المرمى وترتفع الحجب فأعظم برد منه قد صاب عرفه وأكرم بذكر منه قد طاب عرفه بصيرته في الأمر يشكل حرفه بصيرة معصوم إذا نام طرفه فللقلب طرف لا ينام له هدب على أحمد من ربه صلواته لقد عظمت في خلقه بركاته لقد بهرت شمس الضحى معجزاته براهنه لا تنقضي وهباته براهينه لا تنقضي وهباته فآياته شهب وأنمله صحب ولما اجتباه ربه للمكارم فهانت لديه أمهات العظائم وما أخذته فيه لومة لائم بنى قبة الإسلام فوق دعائم من الخمس في الآفاق هل العجم والعرب
في أفيائها
من الخمس في أفيائها العجم والعرب بناها فحاض العين منها مع الحما كريم المساعي لا يسامى إذا انتمى خلائقه أندى من الغيث إذ هما بوارقه تهدي القلوب من العمى فلا علة تخشى وقد أنجح الطب أتبصر أم غطى بصيرتك القذى سجى يا رسول الله أحمد فوق ذا إذا شيع منه الخير لم ينأ عن إذا بديع السجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وصحب ولا عتب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا تشيغا بدا كراتو أتكمن للتافي ميسونا تخميس الوسائل المتقبلة wanda aka fi sani da al-ishriniyat wato ishriniya wadda al-fazazi ya rubuta muna roƙo Allah maɗaukakin sarki shi gafarta masa kurakuransa wanda wannan darasi shi ne darasi na shida a cikin jerin biyar karatuka wadda littafi da muke gabatarwa a ranar Juma'a ta kowace sati wanda yau wata na 24 watan Jumada al-Ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da 1400 da 42 wanda ya daidai da 7 ga watan 1 shekara ta 1221 muna roƙon Allah mahaukakin sarki ya taimake mu da karanta daidai da fassara daidai da kuma fahimtar daidai da aiki da daidai. A za mu tashi a shafi na 12 ci gaba da bayani akan martaba da darajoji na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya fara tun a farkon littafin. Ya ci gaba da cewa la ashrabati dunya bi duri bayanihi alahfi ala ma fatani min iyalihi. Yace ad-dunya duniya la ashrakat tabbas ta yi haske wannan ladin lamu littida ake karanta lamu alittida la ashrakat ad-dunya tabbas hakika duniya ta yi haske binuri bayani a dalilin hasken bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi na karantar da Al-Qur'ani. Da duniya ciki take da duhu na jahilci da shirka da kafirci da sauran abubuwa na sabon Allah madaukakin sarki. Kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da Al-Qur'ani ya karantar da duniya wannan Al-Qur'ani ya yi bayani, to sai duniya ta zama mai haske ko ina. Duk wani duhu sai ya wuce. To wannan yana tabbatar da cewa dukkan mutumin da ya karbi shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka za ka ga rayuwa ce tana cikin haske. Ba za ka same shi cikin duhu na shirka ko kafirci ko bid'a. Sabanin wanda shi yake ya karbi wannan bayani na Annabi sallallahu alaihi wasallama da awar Annabi da kuma Al-Qur'anin da ya zo ne shi. To wannan gam ko yaushe cikin duhu yake. Sai ci gaba da cewa alahafi ala ma fatani min iyali. Alahafi ya bakin ciki na mai tsanani, ya bakin ciki na da damuwa ta mai tsanani. Akan mi ala ma fatani, akan abin da ya kubuce min, min iyalihi, na ganin zatin Annabi sallallahu alaihi wasallama ido da ido. To wannan ina lisa ba shi cikin damuwa bakin ciki da yake a tattare da ni wanda yake mai girman gaske, saboda ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar al-mu'ayana ido da ido, in ga zatinsa, in ga shakhsiyarsa, kuma gashi ban samu hadda kabarin nasa ma ban samu na je ziyartarsa a Madina ba. To shi ma wannan yana tabbatar da balala akan ni ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga musulmi, musamman kuma ga imani tare da shi Annabi. Wannan yana tabbatar da daraja da balala. Shi yasa wannan yana tabbatar da kima da balala tawa ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga Annabi ko suka rayu da shi, suka yi imani da shi. To wannan suna saman kowa ta wannan daraja, sai wanda ya yi tarayya da su a wannan. Kuma ya ci gaba da cewa yuhaddithu minhu an ulumi jananihi basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani. Wannan hasken da ya ambata a farkon baiti yake cewa la ashrakatid dunya bi nuri bayani. to shi wannan
hasken yuhaddisu
yana baiwa mutane labari wato shi yake zantar da mutane ayyuhaddisun nasa wa yukhbiruhu yana ba mutane labari minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama an ulumi janani daga bayyanar sannai na zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ilmomi na zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce aljanalu kamar yadda mun sha fada bi fathil jin ana nufin zuciya in an ce aljinan bi kasril jin bi kasrin aljin to ana nufin aljanna to wannan hasken wai shi nani na alqur'ani wanda yake kunshe yake tattare da alqur'ani mai girma to yana bayar wa mutane labari akan matsaya ta sannai ta ilmomi na zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarki basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama basirun mai ilimi ne sirrul ghaibi da asirin ghaibi abinda akoyi qabla kiyanihi tun kamin aukuwar wannan ghaibi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da sirrin da ke karkashin wannan ghaibi ne to wannan magana tana ɗaya daga cikin maganganun da su masu kokarin su bata littattafan suke amfani da ita cewa gashi ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da sanin gaibi kamin ma abubuwansa suna cewa saboda haka wannan kuskure ne wanda tun inda muka fito tun daga farkon littafi babu wata gaba da aka yi suka a kanta sai wannan jumla da muka kawo gare ta a yanzu wanda a ga muyi darussa guda biyar wanda shi ne na shida to wannan ta wata fuska za a iya cewa akwai kuskure a ciki na wajen yadda su suke makalewa gare shi don abin yana ɗauke da fuskoki daban-daban wa ko yaushe in kana karatu eh ba ma karatu ba hatta sha'anin rayuwa to ana buƙatar in abu ya auku to ka kalli fuskokin aukuwar wannan abu sai ka dauki iska mafi kyawu sai ka jingina ma'ana sai ka zama cikin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ka zama cikin wanda su in sun ji magana to za su tsaya su tantance su biyo da tafi kyau sai su riƙi al'ahsan sai su bar hasan to da haka magana tana iya ɗaukar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yadda su suke fassarawa a iya fahimtar ɗan guntun sanin su na larabci basirun bi sirril ghaibi sai su ce annabi masani ne da sirrin gaibi da ma'anar cewa gaibi al-mutlaq cikakken gaibi da masanin duk wani abu da akoyi to sai suna fassara al-ghaiba nan wannan alƙin sai suna ɗaukar ta da ma'anar al-istigraqiyya al-istigraqiyya jins sai zan duk wani jinsin gaibi kenan ya shi sai su ce to kaga wannan sifa ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya kore sanin gaibi ga kowa sai gare shi sannan shi ma annabi in kun duba wasu ayoyi walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu min alkhair ni da na zamo wanda ya san gaibi to da na yawaita alkhairi a rayuwata ko kuma da na aikata abin da ya zama alkhairi ko kuma da na aikata abin da in dai shi cuta ba za ta same ni ba wa ma masani yasu haka kuma Allah ta'ala yana cewa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun Allah yace kul gace ka fada la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba duk halittun da ke cikin sammai da wanda ke ƙasa kaga anan annabi ma ya shiga to la ya'lamu al ghaiba babu wanda ya san gai in ba Allah subhanahu wa ta'ala to wayannan nusus su suke amfani da su to kuma ga wata aya kuma Allah ta'ala yana cewa wala yuzilu ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul Allah wadokin sarki baya bayyana gaibin sa ga kowa sai isa sudai sai ce illa man irtada bir rasul amma daga cikin wayanda ya yarda da su cikin manzanni to Allah ta'ala yana sanar da su kaga wancan ta kore sanin gaibi gawa ga kowa da wancan da muka karanta wanda annabi ya kore ma kansa sanin gaibi ko sannan ga wata aya ita kuma ta tabbatar da cewa Allah in ya ga lama yana sanar da wani gaibi cikin manzanni cikin wanda ya yarda da su to Allah yana ware shi sai ya sanar da shi wani abu nami na gaibi to haka muka dawo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a darasin da muka yi na biyar mun yi bayani akan hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama tun farkon yini tun lokacin sallar asuba ya tsayu saman minbari yana khutuba yana mana bayanin duk abinda zai kasance ila yawmil qiyama wannan bai da kyau ke yana mana bayani duk abinda zai auku ila qiyamis sa'a abu kaza lokaci kaza zai faru abu kaza lokaci kaza zai faru sai da aka yi tun kullu al-bijri har zuwa sallar isha yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan wannan wanda ya rike ya rike wanda ya manta kuma ya manta ha to kaga wannan shi ma menene gaibi sannan ga hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani kan cewa alle kaddashi aljanna da wuta rike gaya mata a khuduba radi'i ne ke cewa ta saddaqna fa inni ra'aytu kunna aktsara min ahlinna ku yawan ta sadaka ya kuma mata domin naga ku ne kuka fi yawa a wuta gana abinda a wuta menene kaga gaibi ko ba gaibi ba ne to da irin wayannan hadisai irin hadisan da suka tabbatar da labarin dajjal bayyana al-mahdi bayyana al-amurra da tashi al-kiyama alamatu sa'a da as-sughra da al-kubra wayanda ba su auku a zamanin sa ba duka wannan menene gaibi to kaga anan an samu nusus wasu da tabbatar da sanin wani sashi na gaibi da wasu daga cikin bayan Allah musamman manzanni sannan wasu nusus din kuma suna kore sanin gaibi to daga wannan malamai daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ce duk inda kaga Allah ya kore gaibi to gaibi mutlaki yake korewa mana gaibi gaba daya shine abinda aku ne to wannan ba wanda ya san shi ba Allah to sun suka zo sai su yi fassara wannan jumla da wannan ma'ana to daga sai su ce alfazazi yayi kuskure amma idan ka dauki cewa wannan al da take cikin al-ghaib al ce al-ahadiyya ma'ana al-ahadiyya shine gaibin nan da Allah ya faɗa a Qur'ani wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul kaga wannan al-ahadi al-in sai ta zama al-ahadiyya ma'ana wannan gaibin da Allah ya alƙawari cewa wanda ya zaba daga cikin manzanninsa zai sadar da shi wani gaibi sai ba shi labarin wani abu da akoyi sai zanke ne shi alfazazi abin da yake nufi basirun annabi masalini mai ilimi ne bi sirril ghaibi da sirrin gaibin nan da Allah ya sadar da shi wanda Allah ya karanta da shi don shi annabi mu'allamun ne bil ghaib ba alimun ne bil ghaib ba a shi karanta da shi ake yi ghaib kamar yadda ita ayata ne ta fara alimun bil ghaib shine Allah annabi shi kuma mu'allamun ne bil ghaib shi karanta da shi ake yi ghaib an gane to duka magana tana iya ɗaukar waɗannan fuskokin guda biyu to wacce ce ya fi cancanta ka jingina mai shi mai waƙen ka ce ga abin da yake nufi to kenan ka ga bai fuskore ba idan har ka tabbatar mai da wannan ma'ana cewa abin da yake nufi kuma wannan shi ya fi cancanta domin bayyuwa a ce ya jahilci jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam gaibi mutulai don shi ba wai mawaki kawai bane malami ne na ba ta ran gane wannan domin in har ya zan sai an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu sannan zai sani kaga kenan ba masanin abu bane duk abin da sai an sanar da kai sannan zaka sani to ba a cewa ka san abin gaba ɗaya tunda ai lokacin da kai babu ka san shi ba wannan sifa ce ta Allah wadda aljahalu bai gabace ilimin ba to sai ya zan abin da yake nufi ke basirun bi sirril ghaibi sai ya zan al'in nan alce al'ahadiyya ba istigraqiyya ba ce ba ana nufin jinsul ghaibi ba ba ana nufin kowane irin ghaibi wai annabi ya sani wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala kuma su ne waɗancan ayoyin ke korewa kuma shi ne annabi ya korewa kansa walau kuntu a'lamul ghaiba to wannan al-ghaiba din da ke cikin wannan aya al-din nan istigraqiyya ce istigraqil jins ma'ana sanin komai saboda haka abinda Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama na gaibi ya san shi abinda Allah bai sanar da annabi ba bai san shi ba yake ba akwai wata rigima so da haka su ba su cewa annabi ya san gaibi kai tsaye ba tare da kaidi ba to wannan ba daidai ba ne annabi ya san gaibi cikin abinda Allah ya sanar da shi abinda kuma Allah bai sanar da shi ba bai sani ba dan akwai wasu da su da dama da suke tabbatar da cewa annabi din kuma ba komai ne da ke koyi yayi ne ya sani ba akwai da su sun ga karanta rayuwa ta tun daga yaƙe-yaƙensa da sauran abubuwa misali ne ka ɗauki kissatul ifik kazabin da aka yi wa nana Aisha ana ta yayatawa cikin Madina cewa Aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa har ya kaurace mata yana sauraron mina na Allah zai saukar na wahayi a tabbatar da abin ko a kore tunayen da annabi ya san gani kaga sai ya ce a kuma ku ga ƙarya kuke ni matata ba ta yi aisha ba ba ta yi fahisha ba ba ta yi ba to wannan kissa kadai zahira ce akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi duk abin da abu ya sani yana sanin abinda Allah ya masa wahayi ya san shi kamar yadda ya bada labari ya ga aljanna ya ga wuta ya ga anwa na azaba da ake wa ma abutanta saboda ga kira albazazi bai kuskura to wannan shi amma yana cikin zilolin da suka makalewa gare shi kan cewa a cikin shirinya akwai kuskure wannan tun farkon littafin sai zuwa nan ne aka samu wata gama to wanda kuma kaga tana da mafita ko to shi ne sai zan kabla kiyanihi kamin aukuwar abu don kaga dajjal bai auku ba a zamanin annabi yawwa kuma qur'ani bai ambaci labarin dajjal ba amma kuma sai ga annabi ya bada labari irin su abubuwa ne ga sunan bayyanan mahali abubuwan da dai asharatu sa'a ne wanda qur'anin ma bai bada labari a kansu da irin fitintinu da ya faɗa a hadisi man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katsira to wanda ya tabbata yanzu ko bai tabbata ba al-ikhtilaf amma zamanin bai ba wani sabani to wannan kaga gaibi ne annabi ya bada labari kamin ma auku wasu kamin ma kasance wasu to wannan ba laifi bane eh annabi ya san gaibi wanda Allah ya sani da shi shikenan ka huta wanda bai sani da shi ko bai sani ba eh dai kace kuma annabi ya san komai to kuma ka baiwa annabi sifar Allah kuma Allah ya ce laisa kamislihi shay to wannan saboda haka albazazi bai shirka ba da wasu zaka ji ba sun ce shirka saboda haka a daina karanta littattafa wane ne da sauransu ka bukatara ba kuskure sai a karanta a ce to dai yayi kuskure kar ya yi shi ko ba haka ba ga abinda addini to amma ka ce wai gaba ne a ne da karatu amma kuma kai ba kana naka kuma ba ka da abin da za ka kama mutane su karanta wannan wani irin abu ne littattafan da kuma sai ka karance su ne za ka iya zama malami an zo an ce ba kar ka karanta sai ka karance su ne ka goge sannan za ka iya fassara karatu daidai kuma ka fahimci karatu daidai an zo an ce ma kamar ai karatun su bata lokaci ne kawai ka samu hadisai ka rike tauhidi shikenan eh aka suke fara sai su zo su tafassara ayoyi ba daidai ba su zo su tafassara hadisai ba daidai ba shekh al-imam suyuti rahimahullahu ta'ala yace malamai sun ijma'i akan cewa duk wanda mallam ya kun maliyan bil arabiyya la yajuzu lahu an yatakallama fi kitabillahi wala fi sunnati rasulih duk wanda ba bai zama mawadaci bai zama mai wadatacciyar ilimi bai zama mai wadataccen ilimi ba na larabci to bai halatta gare shi ya ce zai magana a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah ba wala ijma'i ne na malamai don da yasa yana da talaucin lugha al-lughatul arabiyya to kare ce zai dauki littafin Allah ya ce ga abin da Allah ke nufi kare wannan da Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya ba hausiyya na ka ce haka don hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci ne ko ba ga bane to an zo abin da zai sa ka gane littafin Allah ka gane sunnar manzon Allah an zo an ce ai shiri ta ne sai ka rike Bukhari ka rike menene shike shi Bukhari daga haka ya zama Buhari ai ba haka ya zama Bukhari ba shi ba karatu yayi kuma wallahi in ka san lugha sosai to Allah zai taimake ka gane karatu kai da kanka zaka iya zama malami kai malamai da dama a tarihinsu wanda zaka ga sun yi fice a wani fanni na ilimi, amma zaka ga kuma a wannan fannin ba su da malamai. Saboda me? Sun goge a Larabci sannan sai suka tunkari wannan fannin. Dan ka san shi Larabci mabudi ne li kulli fanni, duk fannin da kake son ka sani a ilimi to mabudin sa shine ka goge a lugha. Duk inda kaga kalma kana iya gane abu take nufi, in tana da ihtimalata zaka iya gane. In tafsiri kake ba za ka samu matsala ba, in hadisi kake karanta ba za ka samu matsala ba. Da yawa daga cikin malamai a kowane, amma muddin kana da rauni a rabiya to akwai matsala. Shi yasa al-Asma'i ɗaya daga cikin malaman lugha ko ba manya-manyan malamai na kira'a ta Al-Qur'ani yake cewa duk wanda bai san Larabci ba kuma ya ce wai shi karanta Qur'ani shi ce ga abinda Allah yake nufi ko karanta hadisai, shi to ya shiga cikin hadisin man zai iya shiga cikin hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, yace zai iya shiga ciki. Dan in baka san lugha ba to ba lalle bane ka fassara maganar manzo Allah ne, dan shi annabi ba larabi kuma da larabci yayi magana, kai kuma ba larabi bane. Sai ya za a yi yaren da ba naka ba, kuma abinda zai sa ka san yaren kuma an ce karka karanta wai wannan lokaci ne. Sai dai a koya ma tafsiri, a koya ma hadisi, a koya ma fiqh, kuma su dalilta daban-daban wanda larabci aka rubuta su. Shi kuma larabcin an ce karka karance shi, ina hankali? To Allah ya zama gani zaura ka wannan baiti bai da matsala insha Allah ta'ala. Rashin fahimta ne da rashin zurfafa ne a larabci, to shi ke sa sai a fassara abu ba daidai ba. Don haka koyo shi mutum ke da ƙaramin sani, gwargwadon ilimin ka gwargwadon yadda kake hangen abubuwa. Duk wanda ya hika ilimi to fahimta shi wata hanya taka zurfi, yana da kyau a san wannan. Haka koyo shi shi ilimi ta ɓangaren fahimta da kasan gani ne, duk wanda ya fika ƙarfin idanu to zai fika ganin abin da an nesa. To duk wanda ya fika karatu sai ya fika sanin abin da Allah ku, saboda shi karatu gidaje gare shi, yana da kwanoni, wata kwanan ma in an ka shige ta sai ka gaba sai a batar da, saboda kwakwalwanka ba ta da ƙarfi sosai. Fata da ƙarfi, to hakko shi jahili sama-sama yake kallon al'amari. Saboda haka ko ƙarya aka ɗauko aka samu riga, gaskiya kai aka ɗauko gaskiya aka samu riga ta ƙarya aka rufe, bai iya ganewa. So da ya kalla zai ce ni yawwa, abinda ya gani zahiri shi zai hukunce, amma abinda a can ciki boye bai iya ganewa. To sai ce lahu yuqrabul marma wa turtafa'ul hujum, lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yuqrabul marma ake kusanto mai da duk wani abu da yake nesa, sai a kawo mai wushi, a kawo mai kusa da shi. Kamar wannan ya faru lokacin da bayan ya dawo da Mi'raji ya tara Quraysh ya ba su labari, yace ya je Baitul Maqdis, daga nan an ɗauke shi an je har saman bakwai da shi ga sakonni kaza kaza, suka ce kai taba ganin mutum mai ƙarya kamar ka, kuma duka a daren jiya kuma ka dawo tahiyar kwanaki, yace ƙwarai kuwa. Wasu suka ce in ya ce ya je ku tambaye shi da ya bayani ya Baitul Maqdis yake shi bayani, saboda an san bai taba zuwa ba. Sai mala'ika Jibril ya ce a ɗauki ɗaki a aje mai gaba ne, aka tallabo Baitul Maqdis aka aje mai gaba ne, ya ce to ku tambaye duk abin da kuke so. Suka yi ta tambayoyi yana ba su amsa, suka yi ta tambayoyi yana ba su amsa,
kaga na huyo korabun mamaki kuma yana nan Makka zo kadi bi tafiyan da ke tsakanin Makka zuwa Qudus tafiya ce ta kwanaki amma ka dau kuma sallacin duk abinda suka tambaya sai da annabi ba su labari saboda gashi a gaba ne in sun tambaye kaza ya kaza na shi sai ya ce kaza ne kaza nawa ne sai ya ce kaza ne suka gama tambayoyinsu kakaf ya ce kai wannan boka ne sai ne suka je suka gaya ba Abubakar suka ce ka ji abin da mutumin ka ya ce ya ce kaza to ai wannan ba komai bane ba dai ya tabbata shi ya faɗa ba in shi ya faɗa ya ce to ai ko fe da wannan ya gaya min ni na yadda shi yasa aka samu yana siddiq to shi ne yake faɗa a nan saboda al-marma shi ne abin da ake nema amma kuma nesa yake abin nema wanda yake yayi nisa sosai to yuqrabu lahu ana kusanto shi zuwa ga annabi wa turtafa'u al-hujbu kuma ana dauke ma annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani shamaki da zai tare shi daga gana abin da yake son ya gani kamar yadda aka yayi mai wannan hijabi da zai hana mai gana abin da ke cikin baitul maqdis sai ya gani shi haka kuma aka dauke mai hijabin da ya tare idanu daga gana abin da ke cikin wuta ko aljanna wata rana ma kai annabi yana sallah sai aka ga ya dan kara ba gaba bayan an sallame sallah sai wasu suka tambaye shi cikin sahabbai suka ce mun ga ana sallah ga ɗaya gaba yace eh wata itaciya ce ta aljanna ta zo kusa da ni shine na so in dan jayo ta in yan muku sai aka ce lokaci bai yi ba ce to da na samu dauko ta magana ta kai da yunwa da talauci shi a ya gudu to kaga an yayi mai hijabi sallallahu alaihi wasallam fa'azin bi rifdin min muqaddisa ba'urfuhu fa'azin bi rifdin imamakin girman kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rifdu shine al-ata' kyauta wannan ta'ajjibi ne mun yi shi a cikin Ibn al-Ward imamakin girman kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam minhu da take fitowa daga gare shi yace urfuhu al-khairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ce urfu ana nufin al-ada akan ce al-urfu ala nufin alkhairu alkhairi ko kuma kyauta akan ce al'urfu shine duk wani abu mai kyau to urfu alkhairin manzon Allah kada saba ya sauka akan kowa saba bi ma'ana nazala ay nazala urfuhu li kulli ahad so haka alkhairin manzon Allah ya sauka akan kowa ba wanda ke cewa bai taba samu alkhairin manzon Allah wa akirin bi zikirin imamakin girman ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama minhu daga gare shi wanda arfuhu kamshin annabi sallallahu alaihi wasallama kare kwaba ya riga yayi dadi da ambaci annabi sai ka a dalilan ambaton sa sai ka ga kamshi na tashi arfu shine kamshi to imamaki girman bi zikirin minhu ambaton annabi ta fuskar yabonsa wanda arfuhu kamshin sa kali kwaba ya riga yayi dadi basiratuhu basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunaninsa da hangensa da iliminsa duk ya shi karkashin basira duk sanda kaje an ce basira shine ilimin da ke cikin zuciya to basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harfuhu karkatar da wannan basirar tashi abinda ta hango fil amri game da al'amari yushkilu to yana kawo rikici duk sanda annabi ya hango abu sai aka karkatar da wannan abu aka je aka yi wani abu ba shi ba to wannan yana haifar da cakudewa al'amura kuluba lokacin da aka yake Uhud lokacin da yawa mutanen nan da ya dora saman Jabal Rumat wasu mahalla kwarari annabi yace to ku tsaya kar ku sauko in mai nasara kar ku sauko in ai nasara akan mu maka ku dai tsaya nan saboda shi annabi ya hango wani abu yace to shikenan aka shugabantar musu jagora an sai ana ta ana yaki sai Allah ya baiwa musulmai nasara a karon farko sai suka ga to ai nasara ta samu tsayin mi muke sai suka gangaro don a zo a tattara ganima ka san dan adam a tara ganima da dukiyoyi suna gangarowa shikenan sai ka gurai suka zo gaba ɗaya suka rufe musulmai wannan shi dalilin da yasa aka karya musulmi a yayin Uhud saboda ni saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dama ya ce musu ko su suka ci nasara ko aka ci nasara akan su su ne tsaya saboda basira su ba irin ta banzo Allah bace sai suka ga to tunda dai an ci nasara tsayin me zamu yi ba su sa ashe akwai kadurai a baya ba su ba su da labari mun zo sun shigantu da ganima da waye waye su kuma kadurai da ma ashe su bisa su suka yi ta aka kashe manya manya daga cikin qurra daga cikin sahabban manzon Allah sama da mutum 70 to shi yasa duk sanda ka ji an ce maka ga abin da manzon Allah ya hango to ka rike shi juyar da wannan abin da manzon Allah ya hango to yana kawo yana kawo rashin nasara basiratu ma'asumin dalilin da yasa haka saboda ilimin manzon Allah la'akarin manzon Allah ko tunanin manzon Allah ma'asumin basira ce ta wanda yake tsararre sallallahu alaihi wasallam basira ce ta wanda yake baya kuskure baya kuskure nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarraf haka mun ga karanta annabi ne wanda baya juyawa sai da wahayi duk abin da kaga yayi wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to shi yasa magana kowa ana iya samun kuskure a cikin ta banda ta manzon Allah shi yasa idza nama tarfu duk sanda idanunsa yayi bacci tufali alqalbi tarfu zuciyar manzon Allah tarfu ita ma tana da ijiya banda idanun nasa to zuciyar sa ma na da ido to idon zuciyar sa fala yanamu baya bacci baya bacci a ba su idanu na asali su suna bacci kamar yadda ya faɗa hadisi inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna suna kwana suna bacci amma zuciyata bata bacci shine yace lahu hudu kuma wannan ido na zuciyar annabi shi ma yana da gashin ido shi ake kira hudu idan ka san ido na fuska yana da gashin ido to haka wannan ido ma na zuciyarsa shi ma yana da wannan gashi ala ahmadin min rabbihi salawatuhu laqad azmat fi khalqihi barakatu yace salawatu salatocin Allah sun tabbata ala ahmadin akan mafi yabo daga cikin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min rabbihi wannan salatocin kuma daga ubangijin shi suke zuwa sai yace barakatu albarkokin manzon Allah alkhairan manzon Allah laqad azmat haqiqa sun girmama fi khalqihi a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu inda babu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai laqad baharat shamsu duha mu'jizatuhu mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqad baharat shamsu duha tarin jayi hasken rana fa wajen fitowa fili da karfinsu mu'jizojin annabi ba sallallahu alaihi wasallam to laqad baharat ay ghalabat shams ad-duha wa turana hansi kenan barahinuhu hujjojin manzon Allah wahi batuhu da kyaututtukansa la tanqadi ba sa karewa ba san da zaka zo kane miki wata wurin annabi ka rasa haka hujjar annabi a ce wai an kai shi bango la eh wannan musahi abu ne wanda yake korarre hujjar manzo Allah ba ta kare shi yasa ya rinjaye mushrikai a zamanin sa kuma har yanzu la zala wala yazala eh duk wanda ya rike karantar manzo Allah to zaka ga hujjojinsa ba za su kare ba in ka ga rinjaye ka to eh to kaga akwai matsala ki ba kada jari na ilimi amma indai kada da hadisi kada da ilimi sosai to ba za a rijaye ka hujja ba fa ayatuhu hawa yau dai mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayatu shine duk wani abu da zai nuni akan annabcin manzon Allah shuhubu to suna matsayin taurari ba suna matsayin taurari wajen karfi da haske wa anmuluhu ya tsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suhubu su kuma suna matsayin giragizai wannan duka kinaya ce akan kyauta saboda suhubu jam'i ne na siha to ya tsun manzon Allah haka suke rika san giragizai giragizai ba su yawan ruwa saboda annabi kullun kyauta yake mai son yi koyi da manzon Allah to shi ma dole ya zama mai yawan kyauta walamma ijtabahu rabbuhu lil makarimi walamma lokacin da rabbuhu ubangijinsa ijtabahu ya zabi manzonsa lil makarimi saboda dabi'u manya masu girma to shi da yace ummahatul azaim al-amurra manya masu girma fahanat ladai sai suka zama masu sauki a wurin sa duk abin da mutane ke ganin babba ne gauran annabi karami ne saboda wancan zabin da aka yi mishi ina misali ka dibi lokacin da Allah ya ce yayi hijira daga Makka zuwa Madina kuma an ga ce kai ya fita da komai komai annabi bai je da shi ya bar dukiyarsa ya bar gidansa ya bar ƴan uwansa ya bar komai nashi ko ba tare da ya samu damuwa ba ka bar kai yanzu a ce ka fita daga gara a rubu kuma komai ka fita da shi kuma kanka dawo eh ka yi da gida ka yi aure ka yi komai ga ƴaƴa ga komai sai a ce ka fita ka bar garin kuma komai ka fita da shi kuma kanka dawo eh gaga to shi annabi wannan abu ne mai sauki a wurin sa shine ummahatul azaim manya manya al'amura manya masu girma fahanat ladai suka zama masu sauki suka saukaka a wurin sa shin sa duniyar ma bai dauke ta ba zama guda sai da yake kyauta da tunkiya 300 tunkiya 300 zama guda ya bai wani sahabi da ake kira Safwan to kai fa gidanka mai an ce kai kyauta ba za ka iya ba ka iya ba ka gina gida ka komai ciki kake eh sai ka ce to wane gidan ga na ba ka shi ko kuma na ba Allah shi sai ka je ka nemi aro ko haya ka zauna daga baya Allah ya baka wani sai ka gina eh duk ba mu iya gabo ko noman da kai naka tashi na shekara sai ka kwaso shi ka baiwa talakawa wanda sun ka fi ka bukata dawa ko ina shi zarahin ma yayi noman baida kai kuma Allah ya hore ba kaga akwai bambanci.
Wama akhazathu fihi laumatu la'imi, laumatu la'imi, zargin wani mai zargi. Wama akhazathu, bata taba kama manzon Allah ba fihi ga sha'anin Ubangiji. Manzon Allah indai addini ne zai, indai zai yarda da Allah ba ruwa ne da zagin mai zagi, sukan mai suka, aibanta mai aibanta. To mu kuma yanzu magana ya kada sai ka jace shi alherin ma ya bai. Yalli man da sai ce limancin ma ya bai. Eh, waya jo suna suka te kila yana tsawai ta sallah. Eh, sai ce to shi limancin ma ya bai. Sai duk wanda za su sa su sa. Ala ba ya hakuri ya ce a shi ya bai. Ko makaranta ta kila an dan yi mai laihi, sai ce shi karanta ban ma dai makarantar ma ya rufe. Ajiya bai da wani malami. Me wani bai da lidiya to baka ji abin da suke ce min ba. An ce min kaza, an ce min kaza, ai min kaza hi kaza, ai min kare da hi kaza. An zage ni. To shi Allah ba ruwa ne da wannan shirita. Hmm? Ba ruwa ne? Da wannan ne. To an ruwa ne da wannan. To haka ya kamata mu yi. Kuma mu yi koyi da shi. In dai abin da kake don Allah kake shi, to karka damu da sukan mai suka. Karka damu da aibantawar mai aibantawa. Ko ka bari din, to mutane ba za su kyale ka. To me amfanin ka bari? To kai ne, in dai suka dai ba wani abu ba, sukan mutane. Zargin mai zargi, to kar ya sa ka bar addini. Bana qubbatal islami, manzon Allah ya gina rumfan musulunci. Qubba shine rumba ko khaima. Fauka da'i, saman ginshikai. Da'i jam'u di'ama, ad-di'ama shine ginshiki. Manzon Allah ya kafa, ya gina rumfa ta musulunci saman wasu ginshikai. Min al-khams, wannan ginshikai su kuma guda biyar ne. Shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai iqamus salah, ita'uz zakat, as-sawm, hajju baitillah. Wannan sune ginshikai na shi yasa ake kira su da arkanu al-islam. Su ba sune musulmi, turaku ne. Shi musuluncin matsayin rumfa yake, kamar kai rumfa ne. To wannan ginshikan da suke tallabi da rumfa sune wayancan biyar din. Wannan marufin na sama shine musulunci. Shine yace fi afyaiha, a cikin inuwo inuwar wannan wannan rumfat, to a cikin ta ne zaka samu al-ujumu bobayi wal qurbu da larabawa. Ma'ana wayanda a cikin wannan khaima, wannan rumfat, to su ake kira musulmi. Duk wanda ya fita daga wannan rumfat sunan shi a musulmi. To shi yasa in ka kare wayannan ginshikan kamar sallah, shahadatu an la ilaha illallah da sauransu, sai a ce to ka fita daga musulunci saboda ka kare ginshiki. Domin kare ginshiki yana sa rumfa ta zube. Ba ka da bambanci da wanda shi asalatan dama bai shiga ba gefe yake, duk matsayin ku daya. Shi dama an ce zo ya shigo rumfat a sha inuwa tare da shi, ya ce a a barin mu ci gaba da hotar Lata da Uzza da sauransu. Banaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina wannan rumfa ta musulunci, fahatal aina, kuma sai ya tsare zatin wannan rumfat. Al aina anan zatul khaima din, zatul qubba, ba ido ake nufi ba anan. Sai ya kiyaye ya tsare wannan rumfat minha, ko kuma ya tsare wayannan ginshikan. Duk da dai al'aini yafi kamata da rumfat yafi. Minha, sai zan minhadin lil bayan, bayaniya ce. Ya tsare wannan rumfat minha daga gare ta, ma alhima tare da kariya. Da ya gina ta, to ba wai haka ɗaya kuma ya barce ya yi banza da ita ba, a sai da ya zo kuma yana kula da ita yana kiyaye ta. ga duk wani abu wanda zai zo ya rusa ta, ko kuma wani wanda zai zo ya kawo mata hari. Kamar da in kai gida to sai kake da kula da gidan, kar ya zube, kar ya fadi, kar wani ya auko ma cikin gida, ko ba haka bane? To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake game da sha'anin musulunci sallallahu alaihi wasallam. To shine banaha ya gina wannan rubata musulunci, fa hatal aini yatsari zatinta min ha, daga gare ta ma'al hima, tare da tsaro da bada kariya ga duk wani aibi da zai zo ya same ta. Karimul masai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai girman daraja ne shine al-masai, daraja babba. La yusama, wanda ba a gasan sa, ba wani wanda zai zo ya ce wai zai yi gasa, zai yi kwaikwayon darajar wa darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu shi. Idan tama in dai darajar ta tabbata an jingina ta ga manzon Allah, in dai darajar an jingina ta ga Annabi, to la yusama. A duniya ba wani wanda zai zo ya gwada ta kama ko da alfahari ko takara, ko kamancece ne ya ce to shi ma ai zai zo ya nuna nashi matsayi wanda zai kama da irin na Annabi, babu wannan a duniya. Khalaiquhu, dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dabi'unsa shine khalaiquhu, jam'u khaliqa. Dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anda su suka fi yawan kyauta, minal gaisi, daga ruwan sama sallallahu alaihi wasallam. Ka dai san yawan ruwan sama ko? To dabi'un manzon Allah sun fi ruwan sama yawan kawo kyauta. Idhama, lokacin da suke kwararo alkhairi, su dabi'un, ko kuma lokacin da shi al-gaisu din yake kwararo alkhairi, damirin na iya koma zuwa ga al-gais, ai idhama al-gais, sannan damirin na iya koma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idhama, lokacin da yake kwaranyo alkhairi zuwa ga wanda yake ba, duka yana iya dauka. Bawariquhu, hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walqiyassa, jam'u barqi, al-barqu shine walqiya. To hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam tahadil quluba, tana shiryar da zukata, jam'u qalbin, min al'ama, daga makanta, makanta na zuciya. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, to ita ake nufi a nan. Fala illatun tukhsha, babu wani aibi da ake jin tsoro, babu shi indai ana tare da Annabi. Dan ya kawo magani, ko maganin da ya kawo kada an ji hattibu, maganin ya amfanar, ya amfanar sallallahu alaihi wasallam. To da haka duk wanda yake dauke da rashin lafiya na jahilci da rashin fahimtar addini, to da zarar ya rike abinda manzo Allah ya zo da shi, ya waraka, ya warki. In gaga mutum cikin bankaura, to babu shari'a tare da shi, babu sunna tare da shi ta manzon Allah. Atubsiru an gatta basiratakal qadha, sai yace shin wai kai anya ko kana gani? Atubsiru, kana gani? An gatta basiratakal qadha, ko ku kwantson ido ne yazo ya lullube idanunka, shi yasa baka ganin abin da ake gaya ma. Duk abin nan da ake faɗa na manzon Allah kai ka kasa ganewa, shin dama kai makaho ne, zuciyarka ta rufe, ko ko a'a an samu alqaza shine kwanzo wannan da ke fitowa a ido in an yi bacci aka tashi, to ko shine ya taru ya yawa har ya rufe ma idanu baka gani? Ya kamata kai bayani domin sajaya rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jam'u sajiyatin, dabi'un manzon Allah ahmada, wanda ake kira da ahmadu, fauqaza suna saman wannan abin da mun ka ambata fa ba haruka mun ka ambata ba eh mu wani sashi ne kai mun ka dan koro mun ka dan yi ma bayani idza shi aminhu alkhairu lam yan'a an idza idza shi alkhairu idan aka so alkhairi minhu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana an ka so alkhairi ya fito daga annabi ya same ka ko ya samu al'umma ko ya samu duniya to lam yan'a wannan alkhairin baya nisanta daga mai shi an idza daga ita waccan idza da aka ambata a baya to daga taukidi ne na farko din mana da zara an nufe ka da samu alkhairi daga manzon Allah to ba jinkiri lokacin da aka yi nufin kuma lokacin zaka samu abu shine lam yan'a an idza alkhairin baya nisantar wanda aka nufe shi da shi an idza daga barin ita idza din ma'ana ko jinkiri ma ba za a samu ba irin shi annabi ba irin sauran mutane na da zaka nemi wani abu wajen su sai a ce to kabari sai an yi albashi eh ko ba kabari ka sa ada sakiyar wata eh kabari da an yi albashi ka kuma yayin albashin ka ƙara kwana biyu a ce kuɗi sun ƙare an yi haba ba haka rai to shi manzo Allah ba haka yake ba bima'ana in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ya baka alkhairi to lokacin da Allah ya nufe ka da samu alkhairi lokacin kuma zaka samu alkhairi babu ba jinkiri ita wannan jimla ina iya tunawa lokacin da muna yara kame a tuba game da wasu abubuwa yana daga cikin laƙunnan da malamai ka ba ana rubutawa eh ana neman kuɗi ga mutum to akwai yadda za a yi za a rubuta ban bayani dai tunda an ce an tuwa na ka aje wani kila talauci ya yi bai yawa sai je ya sake layi ko eh to ba na wani wani ake haɗa da wani taɗaici ake haɗa sai a rubuta wani adadi a yi wasu abubuwa to kuma cikin iko Allah da katai kai mai magana shi ke komi mai yi ni kowa dai zai are eh to amma an tubo na aya ba ta da kyau wannan kawai labari ne yana yiwa kila wani malami ku je ya zo yana yada irin wayannan abubuwa to suna nan da yawa ba nan da yawa ne kusan da ita da alburda tana cikin littafin da ake amfani da su wajen sayace da tsaye-tsaye da makamantansu kuma ai ana mijin rabin ne mu lokacin mun sha jarrabawa kwarai da gaske bai iya magana cikin iko Allah da ka sallama mai kun ka hada ido inda kai yi wa da an ka ce kai shi ke ko jayayya bai mi kuma dai zai ga ce kai ta harkar kuma bai iya zuwa ya faɗa wa mutane ya ce ai ka zo wuri ne ya baka kaza bai iya ba an riga an ruhe mai baki an kulle mai baki kamar an sa kwado an abin eh yaro wannan abubuwa da yanzu kaga ba mutane ba su da tsoron Allah yanzu eh to ka tashi sai ka roki Allah arziki na wurin Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha ma yabtahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika la wanda ga cikin magabata yace shi tun sadda ya fahimci wayannan ayoyin shi bai ta bai saki bata maka ne lokaci ba yace to mina na duniya abincin da zaka ci da abin da zaka sha da suturar da zaka sa da wurin da zaka yi bacci ko ka nema ko baka nema ba sai Allah ya baka alƙawari ne Allah yi ko ka nema ko baka nema ba sai Allah ya baka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala kaga kai amfani da ala wannan wajibi ne Allah ya dora wa kansa sai ya ciyar da ita domin za ka wuce ta da hankali ita shi bai taɓa ta maka ne lokaci wai dan bai samu kaza ba ko ya nema bai taɓa damuwa ba tunda Allah ya ce zai bashi sai ya bashi domin yana wani tashin hankali wai ba ka da mota ba ka da gida ba ka da kaza ba ka da Allah yayi yawa kansa alƙawari sai ya baka domin yana wani tashin hankali kuma ya faɗa ma yabtahi Allahu linnasi min rahmatin fala musika la duk abinda Allah ya nufi ya koro ma na rahama ba wanda zai tare shi duk duniya babu shi don ka karasa ka zo ka ce ai wani ne sai shi duniya ba ta taba tada mai hankali ba wallahi shi Allah ya magana kuma ya yarda da Allah ya magana Allah ya alƙawari kuma ya yarda da Allah yana cika alƙawari to mina su kai na a duniya abinda zaka ci ko zaka sha ko zaka sa na sutura ko abin ko wurin da zaka yi kwanciya duk wani abu wanda ba wannan ba tabi'un ne wannan su ne asali na rayuwar duniya duk wahalan nan da ake da masu ka tashi da ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa duka wa'annan abubuwa ya gina gida ya sa sutura abinci ba su ne rayuwa ba to Allah ya ce sai ya baka sai mi kuma ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril ya kin samin a raina annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqa babu wata rayuwa da za ta mutu sai ta kakkabe arzikin da Allah ya rubuta mata gaba dai duk wanda hagga ya mutu to babu wani abu da ya rage na arziki ne babu shi sai da ya gama canya abinda Allah ya tsara mai zai ci sannan Allah ya kashe shi so da haka baka mutuwa wallahi sai ka ci arzikinka kar ka bata makan ka lokaci kar ka yi shirka kar ka yi tsafi kar ka yi swata ko yaudara ka dogara ga Allah to so da haka wannan abubuwa an bari su Bari'us sajaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyawun dabi'u ne ya an ce shay'un bari ana nufin abin mai kawatar mai kyan gaske to dabi'unsa masu kyawu ne fa huwa bazlun fahawa in za a karanta saboda wazani fahawa bazlun kai annabi shine kyauta gaba daya kaga wannan mubalaga kenan wala aza kuma kyautar da ba cutarwa a cikinta da akwai waɗanda in sun yi kyauta kuma sai su zo suna cutar da waɗanda suka baiwa kyauta yaya ba kyauta kuma sai ya koma yana haɗa ma wani ai rigan nan da aka gani gare ni ne bashi ita ai ni ne bashi ita ai na yi mai kaza na yi mai kaza na yi mai kaza na yi mai kaza to shi annabi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam wa mannun wala mannun annabi shine alkhairi wala mannun kuma ba guri mannun na farko kyauta na biyu guri yanzu yan cikin mutane ya ce halan ba ni ni ma kaza ba halan in ba dan ne ba da eh ta guri ko wa saffun annabi shine hakuri da kauda kai wala atbu ko ba tare da zargi ba kasa akwai wanda in kai mai lai zai ce ya yahe amma kuma duk sanda ya tuna kuma sai ka je na bada labari ai wallahi wani lokaci kaza kaza yayin kaza yayin ko kuma a yayi mishi laifi amma sai ka je ya ce shi to ya yahe amma dai shi ba zai sake yadda da shi to a tabu ke yanzu zargi dai yake bai da amana duk da kuma ya ce ya tuba kun gane abu? To in mutum ya maka laifi kuma ka ce ka yahe to karka ce kuma kai ka ruhe ne shi tunda da ya tuba a karbi tuba ta yi inda bai tuba ba to sai a kyale shi amma tunda ya ce ya tuba kuma ya nemi afuwa ya nemi gafara ya ce wani don Allah ya bi min ka ce na yafi to kar kuma wani zargi ya biyo baya fa ko kuma daga baya ka dinga tunawa zuciyar rayuwarka na baci kana jin zafi.
To wallahi musta'an bi hadha al-qadari kifaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.